ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايغاك أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يمتشي نرانا الجمعة ومشاؤك قوتا رجب هجرة مائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دير دريه دا أشرين دا تقص وانا كمشين يدي دا أشرين دا بقوي ga watan bakwai miladiya ta 2007. A karatunmu na sati a wannan majalisi mai tarin albarka, muna nan cikin tafsirin suratul qamar. Bismillah. Zamu tashka zaba kadzabat adu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
To, muna nan dai a cikin wannan sura, suratul qamar, wanda kamar yadda muka yi bayani a farkon wannan sura cewa ita wannan sura tana tattare da gargadi da jan kunne da razanarwa ga duk waɗanda suke ƙaryata Allah da manzanninsa, suke ƙaryata gaskiya da faɗa da masu gaskiya. Da bayanin da muka yi cewa wannan sura bulaliya ce mai zafin gaske, mai tsananin gaske a gadon bayan dukkan wani wanda zai tsaya gaba ga gaskiya ya hana ta wucewa. Kamar yadda muka ce, wannan sura a cikin irin wannan yanayi na razanarwa da firgitarwa akan samu kuma wasu ayoyi da Allah Maɗaukakin Sarki ya saƙa su a cikin sauran ayoyin da suke da wato salo na narko, salo na zafi. Sai Allah ya saka kuma wasu ayoyi a tsakankaninsu waɗanda suke kamar rarrashi da kwantar da hankali ga zukatan muminai. Allah Maɗaukakin Sarki yake gaya mana irin abin da ya yi wa al'ummomin da suka kangare a baya, al'ummomin da suka yi faɗa da gaskiya, al'ummomin da suka ƙaryata manzanni, da irin narko da azaba da ya yi musu. Allah ya ce, kadzabat adun fa kaifa kana azabi wa nuzur. Mutanen adawa sun ƙaryata, to yaya azabata ta kasance, yaya kuma gargaɗina ya kasance. Inna arsalna alaihim rihan, lalle mun aiko musu da wata iska, sarsaran mai tsananin ƙara, fi yaumi nahsin mustamir, a wata rana ta shu'umi, rana mai shu'umi kuma mustamir mai zarcewa. Tanzi'un nasa, tana tuffike mutane, ka annahum a'jazu nakhlin munqair, kai ka ce su wasu kututturen dabinai ne waɗanda suke ararake. Fa kaifa kana azabi wa nuzur, kuma yaya azabata ta kasance, yaya gargadina ya kasance. Walaqad yassarna alqur'ana lidhikr, haqiqa mun hore alqur'ani lidhikri, dan tintintini, dan wa'azi, fahal min muddakir, to shin akwai mai wa'azantuwar. Allah madaukakin sarki yana bamu labarin mutanen Annabi Hud alaihi salam wadanda sune adawa sune wadanda Allah madaukakin sarki ya halicce su da karfin jiki ya halicce su da garin jiki Allah madaukakin sarki ya ba su ilimi na wayewa daidai da wannan zamani nasu suka kangare wa Allah bayan Allah madaukakin sarki ya aiko musu da Annabi Hud alaihi salam domin ya kirawo su zuwa ga tauhidi domin ya raba su abinda suke kai ya raba su da abinda suke kai na shirka da bauta ma wani Allah waɗannan mutane sun rayu a Yemen a kudancin tsibirin Larabawa a wannan guri waɗannan mutane suka rayu Allah madaukakin sarki yace kazzabat adun adawa sun ƙaryata ba sai an gaya maka me suka ƙaryata ba sai aka shafe abinda suka ƙaryata domin bayanin da Allah madaukakin sarki yake yi na cewa ya aiko da manzanni manzannin nan sun zo da gaskiya ya isa ya sa ka fahimci cewa abinda suka ƙaryata shine waɗannan manzanni da Allah ya turo shi yasa ba sai ya ambata maka su ba kuma ka iya kaddara ya sun ƙaryata manzanni ko sun ƙaryata manzo ɗaya ko sun ƙaryata gaskiyar da manzan ya zo ya faɗa musu ko sun ƙaryata wahayin Ubangiji duk dai abinda zai bada wannan manufa zai bada wannan ma'ana kana iya ka kaddara shi shi yasa Allah sai ya shafe maqul din kazzabat adun adawa sun ƙaryata kuma ku kula ba a ce wa kazzabat ba duk da cewa wannan kissa adafi ne akan kissar Annabi Nuhu alaihi salam da irin abin da ya faru ga mutanansa bayan sun kangare masa to sai Allah bai adafin ba sai ba a kawo wawul adafi ba kamar a nuna maka wannan ma wani labarin ne mai zaman kansa kamar ba shi da ma alaka da labarin Annabi Nuhu da mutanansa yadda ka san Allah ya halaka Annabi Nuhu ya halaka mutanen Annabi Nuhu lokacin da suka kangare masa Allah ya musu azabar da ya ga dama a wannan lokaci to haka nan akwai kuma wata kissar mai zaman kanta ita ce kissar adawa shi yasa ba a ma kawo wawul adafi ba dan a nuna maka wannan wata fitowa ce kuma sabuwa ta musamman kazzabat adun adawa sun ƙaryata ai a cikin adawa akwai waɗanda suka yi imani ba duka ne suka ƙaryata ba kamar yadda Allah ya ce fa anjaynahu wallazina amanu ma'ahu ashe akwai wasu waɗanda suka yi imani tare da Annabi Hud alaihi salam to amma sai Allah madaukakin sarki bai faɗi wannan togaciya ba saboda zamantowar su ƴan kadan ne masu yawan su ne waɗanda suka ƙaryata sai aka nuna kamar ma kabilar gaba ɗaya ta ƙaryata saboda wanda suka gaskata din ƴan kadan ne ba su da yawa don haka kamar ma babu su sai aka jingina ƙaryatawar zuwa ga kabilar gaba ɗaya domin har kullun wanda yake da rinjaye shi ake izina da shi ba kadan ba sai Allah ya ce kazzabat adun adawa sun ƙaryata fa kaifa kana azabi wa nuzur to yaya azaba ta kasance yaya gargadina ya kasance ana yi wa mai karatu tambaya a yayin da ba a gaya masa wace irin azaba Allah ya musu ba wane irin ƙarshen sakamako ne ya same su amma sai Allah ya soko tambaya kafin ya faɗi ansa duk tambaya tana buƙatar ansa duk ansa kuma tana buƙatar bayani kafin a tambaye ka wannan ansa din to kuma ba a yi maka bayanin ba ana yi maka tambaya wannan tambaya anan ba tambaya bace wato ba irin wacce za ta maimaitu bane a ƙarshen kissa din a ƙarshen kissa din ai Allah ya kuma cewa fa kaifa kana azabi wa nuzur to wannan tambaya da yayi yanzu ba ita ce zai kuma yi ba ɗaya suke da wacce zai yi ta ƙarshen kissa din ba don ka ɗauka kamar maimai ne ake yi a wannan ta farko tambaya ce da ake yi maka don a jawo hankalinka don a sa maka kwaɗayin san ka san labari din ka san menene ya faru an ce yaya azaba ta take yaya gargaɗina yake za ka so ka san yaya gargaɗin yake ya ƙarƙashin ƙarshen al'amarin yake yaya azabar take wannan tambaya ita za ta sa maka shauki saboda haka istifham ne litashwik, don a sa maka shaukin sanin ansa din. Sai Allah ya kutso wannan tambaya din kafin ya faɗi abin nan din. Sai ansar ta kasance inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmi nahsin mustamir, lalle mu mun aiko musu da wata iska sarsaran mai tsananin ƙara, mai ƙaraji, ko kuma sarsaran mai tsananin sanyi. Kalmar sarsaran ko ta zama binas sarir, as-sarir ya'ni as-sautu shadid. In an ce as-sarir ana nufin ƙara wanda yake ƙaraji sosai, wanda yake mai ƙarfi ƙwarai da gaske. A nan Allah maɗaukakin sarki yana faɗa mana cewa iskar da aka aiko musu iska ce wacce take tashinta, shi kansa ƙarar tashinta abu ne mai fargaba, mai sanya fargaba da tsoro da razanarwa, kawai ƙaran motsin iska ɗin. A nan don Allah maɗaukakin sarki ya nuna gudar ƙudurarsa da ikonsa da kamalarsa da buwayarsa da ƙasaitarsa, cewa ya fi ƙarfin waɗannan waɗanda suke taƙama da ƙarfin da Allah ya ba su. Wa qalu man ashaddu minna quwwa, har suke cewa akwai ma wanda ya kai mu tsananin ƙarfi. Allah maɗaukakin sarki ya ba su ansa awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun. Allah ya ga musu ai Allah wanda ya halicce su ba su san ya fi su ƙarfi ba. To dan Allah ya nuna su ba su isa ba. Iskar da suke yawo a cikinta, iska wani abu ne wanda yake latif, mai taushin gaske, shi yasa dan adam yake keta ta, duk da cewa ita ce ta cika sasannin da yake yawo a ciki. A tsakankanin iska muke yawo, amma kuma bata iya zama katanga ba da ta hana mu motsi. Za mu keta ta, yaro karami kai dan tsuntsu ma zai keta iska ita tafiya ba tare da ta yi masa shamaki ba. To Allah ya nuna musu wannan iska din da suke ganin ta kamar ba komai ba, da ita din Allah zai halaka su. Ba suna takama da ƙarfi ba, to ga abinda kowa ma ya fi shi ƙarfi a zahiri. Za ga yaro karami babba tsuntsu ƙwaro zai yi tafiya a cikin iska ba tare da ta zama masa shamaki ba. To ga ta kuma Allah maɗaukakin sarki da ita ce zai halaka su. Wanda dan ya nuna musu wulaƙancin su, cewa wulaƙantattu ne, ƙasƙantattu ne, ba su isa ba a gaban Ubangiji. Saboda kalmar sarsaran ko dai ta zama tana nufin ƙara mai ƙaraji, ko ta zama sarsaran minas sir, as-sirru kama tsari rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum. Sirrun yana nufin shiddatul buruda, wato tsananin sanyi. Wato ko ta zama iska mai ƙaraji ko iska mai tsananin sanyi, duk waɗannan ma'anonin za su iya shiga ƙarƙashin wannan kalma ta sarsaran. Wato Allah ya aiko musu da wata iska mai ƙaraji mai tsananin sanyi, duk sifofin sun tattara a cikin wannan iska ɗin. Fi yaumi nahsin, a wani yini mashu'umcin yini na shu'umi. Idafa anan idafatu yaumin, shine idafatu yaumin ila shay'in alladhi hasala fihi, an jingina rana zuwa ga abin da ya faru a cikinta, ba wai sifa ba ce ta ranar. Rana a kankin kanta ko yini a kankin kansa baya ɗauke da wani shu'umi, shi kansa yinin baya ɗauke da shu'umi, amma yana iya zama shu'umi ga waɗanda shu'umin ya faɗa kansu. Ai a ranar Allah ya tsirar da muminai, fa anjaynahu wallazina amanu ma'ahu. Kaga a ranar Allah ya tsirar da muminai, kaga wannan rana bata zama rana mai shu'umi ga muminai ba, ta zama rana mai shu'umi ga waɗanda shu'umin ya faɗa kansu. Saboda ka idafar shu'u yaumin anan ila nahs min idafati shay'in ila ash-shay'i alladhi hasala fihi, abinda ya faru kamar yadda ake cewa yaumu fathi makka, ranar da aka yi budin makka, budin makka ya faru a ranar, amma ita kankin ita ranar ba ta da shu'u. Rana ɗaya ana iya samun wani ta zaman masa rana ce, wato ta farin ciki, rana ce da za a yi masa murnarta, rana ce da shi zai ta tuna ta, ba zai manta ta ba, saboda abin da ya faru gare shi na jin dadi na alheri. Wani kuma ta zama masa rana ta tsiya, rana ta masifa, rana ta bala'i. Rana daya wani zai iya kudancewa, wani kuma a ranar ya tsiya ce. A rana daya wani zai iya mutuwa a ranar, a kuma ranar za a iya haihuwar wani. A rana daya wani zai iya kamuwa da rashin lafiya, wani kuma a ranar ya tashi daga cuta. Saboda haka ita kantin ta kan ita karan kanta ranar ba ta dauke da shu'umi ko rashin shu'umi. Za ta iya zama rana ce mai shu'umi ga wani, kamar yadda mai hikima yake cewa masa'ibu qaumin inda qaumin fawaidu, masifar da ta auka ma wani kuma moriya zai samu a karkashinta. Lokacin da ake wahalar man fetur, mutane suna galabaita ƴan bumburutu, kuma su a lokacin suka fi ainihin baje kolinsu. To kaga masa'ibu qaumin inda qaumin fawaidu, a lokacin da aka auka wata ƙasa da yaki, ana ta kashe ƴaƴan ƙasar, ana ta kone-kone a garin, a lokacin su koma su kera makamai suke samun wato mahaukaciyar riba, don za a yi ta zuwa ana sayan makamai a gurinsu. Kaga masa'ibu qaumin inda qaumin fawaidu. Saboda haka babu wata rana da za a ware ta a ce wannan rana ce wato wacce take tattare da tsiya. Akwai abinda Bahaushe yake cewa larabgana. To akwai hadisai da suka zo rubabbu, akwai rubabbun hadisai suna nan a cikin littattafai wanda wasu suka karanta amma ba su fahimci rubabbu ba ne, don haka sai suke ta yada su a cikin al'abin nan. Wanda tuni malamai sun faɗi cewa hadisai ne bara gurbi, ba su da kyau. Ibnul Jauzi a cikin littafinsa Al-Mawdu'at ya kawo su da dama, babu ya musu hadisan da suka zo waɗanda suke sukan ranar Laraba ta ƙarshen wata. Laraba ta ƙarshen wata aƙida ce ta Majusawa da ta saɗaɗo ta auko cikin musulmi tunda daɗewa, ba wai Bahaushe shi ya ƙirƙiro larabgana ba, an daɗe ana faɗar wannan larabgana ɗin cewa al-arbi'a wa akhir ash-shahr yawm nahsin, cewa Laraba ta ƙarshen wata Laraba ce mai shugumi, ko rana ce mai shugumi ta ƙarshen wata. Saboda wannan hadisi rubabbe wanda malamai suka yi maganar cewa ba hadisin manzon Allah bane, in ka duba al-mawdu'at na Ibnul Jauzi ko tanzihu shari'a na Ibnu Arraq ko al-Ali al-Masnu'a na Suyuti, za ka ga inda duk malamai suka yi ta bayani akan wannan. Don haka ba magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kirawo larabar ƙarshen wata, ya kirawo ta da cewa yawmu nahsin, cewa rana ce mai shu'umi ba. Meye laifin larabar ƙarshen wata? To ƙarshen wata din nan zai iya zama Laraba ce, zai iya zama Talata ce, zai iya zama Litinin ne, zai iya zama Lahadi, zai iya zama Asabar, zai ma iya zama Juma'a. To dan menene Larabar ta zama mai laifi? Sauran ranakun ba su zama mai laifi ba. Wasu suka ce ai a ciki ne aka halaka Adawa, saboda haka sai suke cewa wannan Laraba din ta ƙarshen wata ita ce yawmu nahsin din da Allah ya faɗa a nan. Sai suka yi hujja da wannan bara gurbin hadisi. To babu wani dalili. A nan dai Allah bai ce a larabgane ya halaka su ba, shi dai ya ce a wata rana ta shugumi, amma bai ce ranar Laraba ba. Don haka duk wanda zai ce ranar Laraba ce aka halaka Adawa, yana buƙatar ya kawo wani dalili. Sai kawo dalilin da tace da yace ranar Laraba ne aka halaka Adawa. Allah ma gaya mana yayi cewa ita wannan iska din ya hore ta, ya bata umarni ta yi aiki akan Adawa, ta rugurguza su a cikin abin nan, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Kaga duka abin nan da darurruka da yininnikan sati sun shiga. Allah ya hore ta akan su sab'a layalin, darurruka bakwai, wa thamaniyata ayyamin, da yini takwas husuman waɗanda suke jere da juna. Kaga kenan gaba ɗaya kwanakin sati sun shiga, to me yasa aka tsani larabar ita kadai? Allah ya ce sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma, a duk waɗannan kwanakin a kuma jere, haka Allah ya yi ta musu wannan iska ɗin ta bala'i. Haka babu batun cewa a wata rana ce guda ɗaya, Allah bai faɗa haka ba, ya ma faɗa aka sun haka ne. Haka abinda ake faɗa na dangane da larabgane ɗin nan a san cewa ba ya da asali, asalinsa ma mummunan asali ne da shi, tunda abinda aka samo daga aƙidar majusawa masu bautar wuta ya zama kuma addini na musulmi, ya zama ƙuduri, aƙida ta musulmi da za su dinga ainihin ƙudurce ta a zuciyarsu, bai dace ba. Akwai wani hadisi wanda Ibn Majah ya ruwaito shi, haka na Ibn Adi ya kawo shi a littafinsa Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, da wasu malamai na hadisi daban-daban. Hadisin abinda yake cewa, Al-hijamatu 'ala ar-riqi amsalu wa fihi shifa'un wa baraka wa tazidu fil 'aqli wa fil hifzi fahtajimu 'ala barakatillahi yawm al-khamis واحتجموا ولا تحتجموا واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عاف الله فيه أيوب من البلاء وضرب به البلاء يوم الأربعاء فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. وانا حديث يدك سنن ابن ماجه أبن حديث يكي جوا الحجامة على الريق أمثل إذا ذا كي قهو كافنك كي وانا أبو تكينك شي يبدا جوا معنى كافنك تكومي أما كقهو سنة أتكين سأكوي وركا دا البركة واتو أتكين ينقهو akwai waraka, akwai albarka. Sannan yin kaho yana ƙara wa mutum kaifin hankali da basira da hadda. Sannan ya ce ku yi kaho bisa albarka ta Ubangiji ranar Alhamis, ku nisanci yin kaho ranar Laraba da ranar Juma'a ko ranar Asabar ko ranar Lahadi bisa kirdado. Sannan kwa iya yin kaho ranar Litinin ko ranar Talata, domin a wannan rana ne Allah maɗaukakin sarki ya ba wa annabi Ayyuba lafiya daga bala'in da ya shafe shi. Sannan kuma Allah ya jefe shi da bala'i ranar Laraba, kuma cutar kuturta ko ta albaras ba ta bayyana, ba ta fitowa sai ranar Laraba ko daren Laraba. Wannan hadisi malamai da dama sun ce hadisin bai inganta ba. Riwayar Ibn Majah ta fuskar sanadi daman bata inganta ba. Ibn Adi da ya kawo ta a cikin littafinsa Al-Kamil ya rubuce ta, ya ce bata inganta ba. Haka nan Ibn Hajar a cikin Lisanul Mizan shi ma ya rubuce wannan riwayar. Haka nan Zahabi a cikin littafinsa Mizanul I'tidal shi ma ya ce wannan riwaya ce munkara, riwaya ce da bata inganta ba. Duk da cewa Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin littafinsa Silsilatul Ahadith As-Sahiha juz'i na biyu hadisi na 766 ya ce wannan hadisin hasan ne bi majmu'ir turuqir riwayat, in aka hada hanyoyinsa, amma alal haqiqa hanyoyin nan ba za su kai labari ba. Kuma malamai da dama sun sa katafila su ta ilimi, sun yi rugu-rugu da waɗannan hanyoyi. Saboda haka na karanta abinda ya rubuta, na sake karantawa, na ga babu yadda za a yi waɗannan hanyoyi su ceci junansu, domin kowace hanya tana buƙatar mai cetonta. Idan aka ce ga wani ya faɗa ruwa, yana neman halaka, yana bukatar wanda zai cuto shi, sai ya tsinka ya idansa, sai ya hango wani can shi ma ya fada, yana bulumbutuwa a cikin ruwa, yana daga hannu yana kiran buba. To ya za a yi wancan ya ceci wannan ko wanda ya ceci wancan? Inqazul ghariq bil ghariq, ai ba zai yi wa mustahil, kowa yana bukatar a samu mai ceto shi. To haka waɗannan turuk din suke, dukkanin su turuk ne da malamai suka yi magana akan su ta fuska mai tsanani, don haka ba za su tashi junan su ba. Kuma zaka ga yana dauke da abubuwa waɗanda ana jingina shi bala'in a cikin rane ku din, ka kula kawai ranar da aka baka dama kayi kaho a cikin ta, tace ranar Alhamis ko ranar Litinin da Talata, aka ce ka nisanci yin kaho ranar Laraba da Juma'a, hadda ma Juma'a, kaga Juma'a an ka duba, ai Juma'a babban rana ce, kuma an ce kada kayi kaho a ciki. Saboda haka babu wata rana wacce ita a karan kanta take dauke da wani bala'i, kawai saboda ranar ta zo, kawai kowa ya dinga jin cewa wani bala'i ne ya dirka ku, don haka a nemi tsari, a'a babu wannan. Ya iya zama bala'i ga wani, ya iya zama kuma ni'ima ga wani, don haka ba lalle ne wata rana ta tattaru ta zama bala'i ga kowa da kowa a duniya ba, ta iya zama ga wani ta zama bala'i, ta zama kuma ga wani ni'ima. Kuma wannan ranar da ta zama bala'i ga wani, wani lokacin ta iya zagayowa kuma ta zama masa alheri. Saboda haka ba lalle ba ne a jingina a wani shu'umi zuwa ga wata rana. Don haka anan da aka ce fi yaumi nahsin, ba wai ita ranar ce take dauke da shu'umin ba, shu'umin ya faru ne ga wasu ba ga kowa ba. Saboda haka ga wasu ne take ranar shu'umi, amma ba ga kowa ba, ga waɗanda abin ya faru gare su. Allah ya ce mustamir, wanda yake mai zarcewa, wanda yake mai abin nan, tunda abin ne da bai faru a rana ɗaya ba, ya an fara shi a farkon sati, haka aka yi ta har sati ya zagayo, ya kasance sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah ya sifanta yadda wannan iska ta rika yi wa adawa, duk da girman jikinsu da ƙarfin jikinsu. Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yarda, an ruwaito yana cewa mutum ɗaya daga cikin adawa yakan iya ɗaukan dutse, falalan dutse, wanda mutum ɗari cikin wannan al'umma ba su iya ɗagawa ba, shi kaɗai zai iya ɗaga. Saboda suna da ƙarfi, shi yasa suke wannan kurarin suke cika baki, man ashaddu minna quwwa, ganin irin ƙarfin da Allah ya ba su, garin jikin da Allah ya ba su, da tsawo da girma da faɗi, haka Allah ya yi su. To sai Allah ya dinga ya turo musu iska wacce ita ce tafi komai zama mara nauyi, mara ƙarfi, mara kaushi, wanda ɗan adam yake yawo ya yi ta zirga-zirga a cikinta ba tare da ya samu wata matsuwa ba. Sai Allah ya aiko musu ita, da ita zai halaka su, ya sanya ta mai ƙara, ya sanya ta mai tsananin sanyi, sannan tanzi'un nasa, tana fizgar mutane, haka take fizgarsu ta yi sama da su. Idan ta yi sama da su, sai kuma a juyo kansu ƙasa, sai kuma a sako su, ana sako su kuma sai su faɗo da ka, da sun faɗo da ka kuma sai kan ya tsinki, sai gangan jikin ta faɗi shirin guri guda, kan ya yi wani guri. To haka Allah duk ya zubar da su, ya kai su ƙasa da wannan iska ɗin, gawarsu ta kwanta kamar an ture ainihin itacen dabino, bayan an ciccire rassansa da ganyen jikinsa gaba ɗaya, an cire su, a ture sangalalin dabinon shi kansa, ya faɗi ƙasa. Bayan ya faɗi kuma jimawa da daɗewa zo sa wani abin nan, ya abin nan cikin totuwar cikin abin nan ɗin a rarake ta, ya zama kuma sahorami daga ciki. To shi yasa Allah sai ya wasafta yadda Allah yadda suka zama, yace ka annahum a'jazu nakhlin munqa'ir, kai ka ce su wasu kututturan dabino ne, munqa'ir kuma rarakakke. wato bayan sun fadi din an cire kan daga jikin gaggan jikin kai ka ce kututturen da bilo ne a kwance sannan kuma munqair wanda yake rarakekke ka annahu ma'ajazu nakhlin khawiya da Allah ya faɗa a cikin suratul haqa khawiya khawiya wacce ke rarakekkiya babu komai a ciki babu tutuwa wato wannan yana nuna maka kuma bayan kan ya fita har hanjin cikin su gaba ɗaya abin da yake cikin su sai da Allah madaukakin sarki ya cire shi iska ta fizge shi duk ta raba su da jiki da jikin su shi yasa aka sifanta su da nakhlin munqair wato dabino ko kututturen dabinon da yake rarakakke ko nakhlin khawiya kututturen dabino wanda yake rarakakke wanda cikin sa babu komai babu tutuwa to haka Allah madaukakin sarki yayi wa adawa lokacin da iskar ta taso sun yi tsammanin abu ne mai sauki wasu su kai kansu tsakankanin duwar wasu su boye wasu su shiga kugu wasu su shiga gidan dajinsu wasu tsakankanin itatuwa wasu su yi rami su binne kansu to a cikin irin wannan sako-sakon guraren a ciki Allah ya dinga fusgo su shi yasa ya ce tanzi'un nasa shi yasa Allah ya kawo kalmar fusgowa daga cikin kogo a fusgo wani daga cikin duwatsu a fusgo wani daga daki a fusgo wani daga karkashin kasa ya yi rami ya binne kansa Allah ya fusgo shi haka yi musu to bayan ya gama gaya maka da can ya yi Allah ya maka tambaya ya ce fa kaifa kana azabi wa nuzur dan ya jawo hankalinka ka bada hankalinka ka nutsu ka so ka san yaya azabar take to bayan ya kuma gaya maka sai ya ƙara cewa fa kaifa kana azabi wa nuzur to yaya azabar ta wata kasance da ƙarshen akibar gargadi na ya kasance wannan kuma tambayar ba irin nau'in waccan ce ta farko ba ta farko su'al ne littashwik yanzu kuma su'al ne littahwil wattakhwif watta'dib yanzu kuma tambaya ce ta tsoratarwa ta razanarwa ta barazana to yaya yanzu kaga azabata yaya kaga akibar ƙarshen wanda aka yi masa gargadi na yake karba yanzu kuma ba an sa ake so ba Allah ya ce wala qad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir hakika mun hore wannan alqur'ani domin tintintini domin tunatarwa domin wa'azi fa hal min mudakkir shin akwai mai wa'azantuwa Allah ya kara kawo wannan aya a tsakankanin wannan kissa da kissar da za ta zo ta gaba don ta zama lallashi da tausasa zuciya ga muminai Allah ya sauko da bayan da kalmomin da aka Allah ya kawo da waccan azaba cikin wasu kalmomi masu dira akan zuciya aka da karfi sai kuma Allah ya kawo wala qad yassarna alqur'ana lidhikr Allah yana cewa waɗannan abubuwa da Allah ya saukar a cikin alqur'ani dundan duka dan ku yi tintintini ne ku wa'azantu fa hal min mudakkir shin akwai mai wa'azantuwar
kazzabat thamud bin nuzur wa qalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي وانذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
to sai kuma Allah madaukakin sarki ya kawo wata kissar ita ma ya raba ta gaba ɗaya bai alakanta ta da tabayanta ba sauraka kun ga babu wawul aqafi ba ce wa kadzabat ba sai Allah ce kadzabat samud kamar ya nuna muku kuma wannan wani darasi ne shi ma mai zaman kansa Allah ce kadzabat samud bin nuzur samudawa sun ƙaryata gargadi ko masu gargadi faqalu sai suka ce abasharan minna wahidan shin wani mutum tamkarmu guda daya nattabi'uhu zamu bi inna idhal lafi dalalin wasu'ur mu kuwa har idan mun yi haka lalle mun zama cikin bata wasu'ur da kuma hauka a ulqiya dhikru alayhi min bainina shin an jefo masa da wa'azi wato wahayi min bainina a tsakankaninmu bal huwa kadhabun ashir kai ba haka bane shi dai wani babban makaryaci ne ashir wanda yake mai girman kai sayalamuna gadan da sannu gobe za su sani manil kadhabul ashir wane ne babban makaryacin wane ne mai girman kan inna mursilun naqati fitnatan lahu lalle mu masu aiko da taguwa ce wace za ta zama fitina gare su fartaqibhum ka sa musu ido wastabir ka yi hakuri sosai wa nabbihum ka ba su labari annal ma'a wannan ruwa da suke sha qismatun bainahum rabo ne tsakanin su kullu shirbin muhtadar kowane lokacin sha da mai halarto shi ko ana halarto shi fanadau sahibahu sai suka kirawo wani ma'abocinsu fata'ata ya dau makaminsa fa'aqar ya soke wannan taguwa fa kaifa kana azabi wa nuzur to ya azaba ta kasance da gargadina inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan lalle mu mun aiko musu wata kara guda daya fakanu ka hashimul muhtadir sai suka zama kamar gaggen karmami na mai shinge wala qad yassarna alqur'ana lidhikr hakika mun hore alqur'ani dan tintintini fa hal min mudakkir shin ko akwai mai wa'azantuwa Allah ce kadzaba samud samudawa sun karyata wa kadzabat bin nuzur sun karyata masu gargadi sun karyata annabawa in ya zama annuzur jam'u nadhir wato sun karyata annabi salihu kamar sun karyata dukkanin annabawan da Allah madaukakin sarki ya aiko gabanin annabi salihu domin abinda annabi salihu ya zo musu da shi shine dai abinda sauran annabawan da suka gabace shi suka zo da shi don haka karyata abinda ya zo da shi kamar karyata sauran annabawan da suka gabace shi ne gaba daya shi yasa Allah ce sun karyata abin nan masu gargadi ko kuma annuzur jam'u nadhir bima'na almasdar bima'na annazara ay inzarati sun karyata gargadi na da nake tai musu sun karyata gargadin da Allah madaukakin sarki yayi tai musu ta hanyar manzansa annabi salihu samudawa Allah madaukakin sarki yayi su suma ya ba su karfin jiki ya ba su girman jiki ya ba su ilimi na wayewa gurgurdan irin lokacin da suka rayu a ciki Allah madaukakin sarki ya samar da wannan kabila ta samudawa a Hijr anan hanyar zuwa Tabuka nan cikin tsibirin Larabawa nan hanyar zuwa Tabuka wato Allah yana magana da Qurayshawa da suke Makka, ya gaya musu kabilar da take kudancinsu da wacce take arewacinsu. Adawa su ne a kudanci, su suke can abin nan a Yaman, waɗannan kuma suna arewacinsu, suna hanyar zuwa Tabuka. Saboda haka a kusa da su suke, hanyoyin da suke zirga-zirga suna kai kawo da kasuwancinsu, suna wucewa ta guraren da Allah ya halaka waɗannan al’ummomi guda biyu. Shi yasa Allah yake gaya musu abin da ya musu, yake cewa kazzabat Samudu bin Nuzur, Samudawa sun ƙaryata ainihin masu gargaɗi, ko sun ƙaryata gargaɗi. Faƙalu, sai suka ce a basharan minna wahidan lattabi'uhu, yanzu wani mutum minna tamkarmu, to daga jinsinmu nattabi'uhu wahidan, shi kadai nattabi'uhu za mu bi. To sai suka kawo su shubuhohi wanda za su sa su a ganinsu su karyata Annabi Salihu. Shubuhohi kamar haka: shubuha ta farko, suka ce ba za su bi shi ba saboda mutum ne. Ya za a yi, Allah da in zai aiko wani ba zai aiko mala’ika ba, laula unzila alaihi malak fa yakunu ma'ahu nadhira, dan me Allah ba zai aiko da mala’ika tare da shi ba su dinga gargaɗi ɗin, ko kuma dan me Allah ba zai aiko da mala’ika ba ya zama shi ne mai musu wa’azi ɗin, don haka ba za su bi mutum ba irinsu. Wanda kuma wannan ba hujja ba ce, in Allah maɗaukakin sarki ya aiko da mala’ika, babu yadda za a yi mala’ikan nan ya ci gaba da yawo cikinsu yana gargaɗi a surarsa ta mala’ika, dan ba za su iya tsayawa ba ma. Da sun ga wani abu irin wannan halitta ɗin ya dinkaro inda suke, to sai ba su dinga faɗuwa suna suma. Ba wanda zai iya ganin mala’ika ya jajirce ya jure, halittar da Allah ya yi wa mala’ika ba ta wasa ba ce, haka ba ta daidai da ɗabi'ar ɗan adam ba. Shi yasa Allah ce wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiya al'amru thumma la yunzaru walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisu. Na farko da Allah ya aiko shi mala'ika, to babu excuse, da sun imani kawai za a burtsike su, babu maganar kuma a dan taddaga musu kafa irin yadda Annabi Nuhu ya tai musu har shekara 50,000, ba za a yi wannan ba. Shi yasa Allah ce laqudi walau wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzala walau anzalna malakan laqudi al'amru, da maganar ta kare sun bada yanzu, sannan da ba za a saurara musu ba. Sannan na biyu, da Allah ya kawo shi mala'ika, dole ne ya maida shi a cikin sura ta mutu, walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan, da sai mu sanya shi ya koma mutum, dan shi ne zai yi daidai da ɗabi'arsu da halittarsu, su iya takuɗuwa da su, su iya tsayawa su saurare shi in yana magana, su saurari batunsa, su saurari wa'azinsa. To kuma da ya zama mutum ɗin, sai su ce su ba za su bi mutum ba. Kaga dai hujjarsu ta farko sai ta kuma dawowa. Sannan kuma da a ce mala'ika ne, yau da mala'ika ne aka aiko, yake kiyamun laili ɗin nan, yake azumi, yake abin nan, sai mu kawai mu shantake mu ce kai haba, ya ma za a yi mu iya koyi da mala'ika? Mala'ika fa, ka dubi mala'ika fa, la ya'suna Allah fa ma amarahu kaza, sai mu ga cewa ko a ai ba irin jinsin mu, ba irin jikin mu bane, ba irin ɗabi'ar mu bane, dan haka ba za mu yi koyi, mu ba za mu iya. Allah ya za a yi, ya da mu Allah ya za mu zama kaman mala'iku, ya za mu iya yin abin da mala'iku suke yi? To sai kuma a samu wata hujja kuma da har ila yau dai da za a fakewa. Sai Allah ya sako shi mutum da ɗabi'a da halitta irin ta mutum, kamar yadda manzannin suka gaya wa mabiyansu, inna nahnu illa basharun mislukum walakin Allah yamunnu ala man yasha, mu mutane ne kamar ku, tamkar ku, amma Allah yana yin baiwarsa ga wanda ya so, ya zabe shi ya bashi manzanci. Haka dan meye ba zai zabe shi, daga zai zabe mu daga cikin ku ya ba mu manzanci ba? Dan haka hujjarsu ta farko mutum ne, dan haka ba za su bi mutum ba. Sannan kuma minna, wai tamkarsu, ma'ana da me ya dara mu, da me ya dara mu in ma mutumin ne to a samu wanda ya fi mu mana sai kawai a samu daidai da mu irin a ce din nan to kai da me kada kai da me kafi ne har da za ka yi mun wannan magana in karatun da ana riga ka yi saboda haka yaushe za ka zo ka kai wa saboda haka ba za a saurara ba to kaga wannan ai ba hujja ba ce Allah ne ya zaɓe shi shi an je bai bashi kuɗi ba bai bashi ƴaƴa ba bai bashi jama'a ba Allah ya ga dama ya zaɓe shi ya bashi manzanci ko za ku gaya wa Allah ya yake so yi Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu shi yake kowa sanin ina ya kamata ya sanya manzancin sa shi yake istifa idan Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas shi yake zaba ku zaba masa saboda haka koda minkum din ne min jinsi kum din ne ba wani abu haka Allah ya ga dama sai ya dauko dan talaka din ya bashi ilimin sai ya dauko wanda ba kowa din bai bashi ilimin ya bashi annabci haka ya ga dama haka ya so yayi la yusalu amma yaf'al sai ku ce ku ga yadda kuke so haka kuke so yayi sannan kuma suka ce wahidan wai shi ɗaya ne ma manzan ne to a aiko su da yawa mana kawai da Allah ce fa azazna bi salisin din nan to a aiko wasu in yana magana sauran suna gaskiya ne tare aka aiko to amma shi kadai duk gaba ɗaya yayi jagora mu al'umma gaba ɗaya din mu zama a karkashin sa suka ce bai isa ba to wannan bai ita ce shubhar basharan minna wahida ta hudu ita ce abinda suka fada a aya ta gaba suka ce in har sun bi wannan mutum inna idhal la fi dalalin wa su'ur mu kuwa har idan haka ta faru mun bi mutum tamkar mu kuma kwaya daya to mun kasance cikin bata wa su'ur da hauka wai rashin bin sa din shi ne hankali yadda da shi din shi ne hauka kalmar su'ur wasu malamai sun fassara ta da ma'anar junun wasu malamai sun fassara ta bi ma'anar al'adab kamar Ibn Abbas da Haq da sauran malaman tafsiri da dama sun fassara ta da ma'anar azab su'ur jam'u sa'ir wato sun kasance cikin bata sun kuma kasance cikin azaba to mu ba za mu jefa kanmu cikin bata ba za mu jefa kanmu cikin halaka ba mu bi wani mutum guda daya kuma irinmu a ulqiya alaihi dhikru min bainina shi aka zaba kuma shiga fada da shi cewa shi babban makaryaci ne ba kadhibun ba kadhibun shi ne makaryaci ya iya yin ƙarya sau ɗaya kuma a yi watanni bai kuma yi ba sannan kuma ya kuma yin wata ko ya yi ɗaya ko ya yi biyu kuma ya ɗan lokaci bai kuma yi ba amma shi kazzab duk inda ka zauna da shi sai ya fesa maka saboda haka shi ya kai matuƙa wajen ƙarya suka ce babban maƙaryaci ne sannan al-ashirun mai girman kai mai fankama mai rena mutane shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ba su ansa ko ya gaya wa manzansa cewa ba su ansa sai ya alamuna gadan da sannu gobe za su sani manil kazzabul ashir wane ne maƙaryacin wane ne mai girman kan shi ne ko su ne wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mu ko ku za a fahimci waye yake kan shiriya waye kuma yake kan bata mabayyani to gadan ranar da azaba za ta sauka a kanku za ku sani za ku ainihin yabawa aya zakinta gadan anan ana nufin al-mustaqbal min al-waqt al-mustaqbal min az-zaman kamar yadda Balarabe in an cuce shi sai ya ce inna lil yawmi gadan akwai ranar daukan fansa, akwai ranar ramuwa, akwai ranar sakamako. Zai amfani kalmar gadan, yana nufin mustaqbal. Inna lil yawmi gadan, yau tana da gobe. To shi yasa Allah ce sayalamuna gadan, ba yana nufin gobe wayewar gari ba, a'a, nan da lokacin ganin waye makaryacin yayi yazo, za ku san waye makaryaci din, waye kuma mai girman kai, waye mai girman kan a ciki ne da ku. Shi da Allah ya faɗi abinda zai faru, inda za su san cewa wane ne mai girman kan a cikin su. Allah ce inna mursilun naqati, lalle mu masu aiko da taguwa ne. Sai Allah ya amfani da kalmar irsal, aikowa, kamar yadda ya aiko musu da manzo wanda yake dauke da shiriya, wanda yake dauke da hanyar da za ta kai su ga tsira. Suka ki bin sa, to kuma Allah zai aiko da wata dabba wacce za ta zama dalilin halakar su. Ba Allah ya aiko musu mutum ba dan ya zama dalilin tsirar su, sun ce ba za su bi shi ba saboda mutum ne, to Allah zai aiko dabba ita kuma ta zama dalilin halakar su. Sai Allah ya amfani da kalmar irsal, saboda ba haihuwarta akai ba, haka Allah ya fitar da ita daga cikin dutse. Inna mursilun naqati, mu masu aiko da taguwa ne wacce za ta fito daga dutse. Dukkan wata mu'jiza da Allah ya bawa wani annabi, gabanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, sai da ya nuna ta a hannun annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wannan al'umma. Duk wata mu'jiza za ka tuna, sai da Allah ya sanya ta a hannun annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma ma da sifar da take ablau, da sifar da ta fi isa matuka ga zama mu'jiza din. Idan bai kasance ba a lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama, to a iya samu kuma wani daga cikin wannan al'ummar, wani daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama. Allah ya gudanar da wannan ko irin wannan abun a hannunsa a matsayin karama. Duk wata karama da Allah zai girmama wani waliyi da ita, to mu'jiza ce ga annabin da wannan waliyin yake bi. Domin abinda yasa Allah ya gudanar da wannan karamar a hannun wannan masoyi nashi, dan ya nuna cewa wannan masoyi nashi akan gaskiya yake. Abinda kuma wannan masoyin nashi yake kai, shine abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Kaga karshe za ta tike ta zama mu'jiza ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan Allah madaukakin sarki ya sanyawa annabi Musa alaihi salam damar a keta ruwa a lokacinsa, a keta ruwa, ruwa ya dare gida biyu, abinnan mutanen annabi Musa alaihi salam su bi su wuce, mutanen Fir'auna zo su nutse a ciki, to a cikin wannan al'umma an samu waɗanda suka bi ta kan ruwa, suka bi ta kan ruwa. A lokacin Sayyidina Umar, lokacin da ake kokarin karye daular Farisa, daular Furs, a wannan lokaci akwai inda rundunar musulmi ta je ta tadda ruwa, bayan an karye kafirai abinnan Farisawa suka haura daga garin da suke, suka koma ɗaya ɓangaren, ya zan akwai ruwa tsakanin musulmi da su, sannan suka janye kwalakwalan da jiragen ruwan da suke da suka yi amfani da su. Musulmi suka zo suka yi curko-curko, to a wannan lokaci komandan nasu ya ce a shiga, haka dawakan suka bi ta kan ruwa aka wuce. Kaga idan a lokacin annabi Musa alaihi salam ruwan ya dare biyu, sun bi ta kan kirbaya, ta kan ƙasa, to waɗannan ta kan ruwan suka wuce. Kaga wannan ablagu a kan wancan, wancan ƙasa suka taka, amma wannan ta kan ruwan suka wuce. Idan Allah madaukakin sarki ya ba annabi Musa damar yadda ki dutse ruwa ya fito anidrib bi asakal hajar, idan ya bashi wannan dama ya da ki dutse ruwa ya fito. To dama yana daga cikin dabi'ar dutse kamar yadda Allah cewa inna min alhijarati lama yatafajjaru minhu alanhar. To an kawo ruwa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ƙwariya, ƙwariyar da wani abu yake ya raba ta da ƙasa, don dutse yana damfare da ƙasa, saboda aka bubbugowar ruwa ta cikinsa ba wani abu bane. Amma a samu wani abu ya zama shamaki tsakanin ruwan da ƙasa, kamar yadda ruwa zai zan cikin ƙwariya, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa a cikin wannan ruwa, ruwa ya dinga bubbuga ta tsakankanin yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tsakankanin yatsunsa. Kaga wannan abu lagu min wancan. To duk wata mu'jiza da Allah madaukakin sarki zai ba mu wani annabi, ya ba da irin ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama, in ba ta faru a lokacinsa ba, to za ta faru cikin al'ummarsa. Kuma duk abin da ya faru cikin al'ummarsa, to mu'jiza ce gare shi, shi don abin nan yana tabbatar da gaskiyar abin da ya zo da shi ne. Allah ce mu masu aiko da taguwa ne, fitnatan lahu, don ta zama jarraba gare su, tunda sun ce ba za su bi mutum ba, to Allah zai aiko musu da dabba ta zama musu jarraba, ta zama musu fitina, ta zama musu bala'i. Fartaqibhum, ka sa musu ido, sa musu ido. Wastabir, ka dai ci gaba da haƙuri. Al-istibaru aqwa min as-sabri, to an ce istibar, ka yi haƙuri, haƙuri matuƙa, to ka jure, domin abinda za ka ji na baƙaƙen maganganu, na izgili, na tsokana, na zagi, na tsangwama, na cutarwa, duk ka daure, lokacin zai zo. Wani bi'u, ka je ka gaya musu, annal ma'a qismatun bainahum, ruwan da suke sha, rijiyar da suke zuwa su ɗebi ruwa ko su sayar da dabbobinsu, to ta zama rabo tsakaninsu da ita wannan taguwa. Akwai ranar da za ta zo, ranar da za su sha, akwai kuma ranar da ita wannan taguwa za ta sha. Ranar da za su sha daban, ranar da za ta sha daban. Ranar da za ta sha, duk wanda zai shayar da ita zai iya tatsan nono gwargwadon abin da ya shayar da ita. Kaga wannan mu'jiza ce, idan ya shayar da ita bukiti ɗaya, nan take ya tatsi nono bukiti ɗaya. In bukiti biyu, ya mata ya tatsi nono bukiti biyu. In rabin bukiti, rabin bukiti. To kaga wannan ya gudana hannun manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai yi hijira. A kan hanyarsa ta zuwa Madina, shi da sayyidina Abubakar suka zo suna hutawa, annabi sallallahu alaihi wa sallam Abubakar ya je ya samu wani makiyayi, ya ce kai mai kiwo zo nan, kawo dabbobinka. Dabbobin waye? Ba mu abin da za a bin nan, ba mu nono mana. Ya ce a'a, shi ba zai bayar ba, dabbobin amana ne, amana aka bashi. Manzo Allah ya ce aje a zo da dabbar da ba ta da nono, a bar masa dabbobinsa masu nono a kamarar marar nono. Aka kawo wata abushe ƙayau, aka kawo ta gaban manzo Allah, yana taba hantsarta sai nono. Manzo Allah da sayyidina Abubakar suka tatsa, suka sha, suka bar wa makiyayi dabbar sai da nonon ta tuntsul a ciki. To kaga wannan mu'jizar irin wannan ci nan take dabba ta yi ta abin nan, shafatta aka yi, kawai nonon ya zama ya zo. To shi ne Allah yake ce musu, ka gaya musu cewa annal ma'a, ruwan da suke sha, ismatun bainahum, ay maqsumun bainahum, rabo ne, abin rabawa ne tsakaninsu. Kullu shirbin, kowane lokaci na sha, muhtadar, akwai abin halartowa ne, akwai wanda za su halarto shi, ko da ya zama ranar su ce su zo su sha, ko kuma su ya zama ya zama ranar ita wannan taguwa ce ta zo ta sha, kamar yadda Allah ya ce hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum. To shikenan aka ci gaba da haka. To amma da yake Allah ya riga ya sanya wannan taguwa ta zama fitina gare su, ana haka dole ne mutane su gane cewa annabi Salihu dinnan mutumin kirki, wasu saboda haka suna karkata zuwa gare shi don sun ga taguwa, ga kuma yadda ya gaya musu, kuma ana bin wannan din, ana samun abin da ya faɗa za a samu. To kawai ɗan iskan gari sai suka yi mitin, kawai sai suka yi mitin, tis'atu rahdin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun, wasu manya-manyan ƴan daba guda tara kullum barna suke ba ta gyara, sai suka haɗu kawai cewa ya kamata amma kashe taguwan nan a gama me zai faru in sama da ƙasa za ta haɗe duk ta haɗe. Fanadau sahibahum, sai suka kirawo sahibahum abokinsu shaƙiyin cikinsu wanda ya fi kowa lalata, sai suka kirawo shi. Fata aɓa, bayan sun zuga shi cewa ya je ya kashe ta, fata aɓa ya je ya ɗau makaminsa, ko kuma ya cakumo ita taguwar, ko kuma ya ce ya ɗauki wannan nauyin abin shi zai yi. Duk kalmar fata aɓa tana ɗaukan waɗannan, da an shafe maf'ul ɗinta. Ta'ata sayf, ta'ata naqa, ta'ata hadha al-amr al-azim, duk waɗannan abubuwa za su iya shiga ƙarƙashin ta'aba. Sayr kutub, shi kaɗai na ga ya fassara ta da wata fassara da ban ga wani malamin tafsiri ya yi mata ba. Fata'ata ay al-khamr, ya ce kawai sai ya kwankwaɗi giya, ce bara sai ya ma bugu, da ɗan iska in yana so iskancin sa yakan ce sai ya bugu, lokacin ba zai ji maganar kowa ba. Saboda haka da ya bugu fa'aqar, sai ya je soke ta. Shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana, idin ba'atha ashqaha, lokacin da mafi shaƙiyancin wannan al'umma ta Samudawa kawai ya zabura, shi ne in ba'atha din, kawai wanda ya fi kowa shaƙiyanci sai ya zabura. Qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha, ku kiyayi, manzon Allah Salihu ya ce ku kiyayi wannan taguwar Allah da abin shanta. Amma idan fa kadzabuhu fa aqaruha, kawai sai suka karyata shi, fa aqaruha suka soke ta. Kun ga anan sai Allah ya jingina musu sokewar gaba daya, kamar sun yi taron dangi, saboda abin da duk aka yi taro gida ya yadda, kowa ya ce mun yadda da wannan matsayar, to kamar kowa ne ya yi, wanda ya je ya yi ba shi kaɗai abin ya shafa ba. Saboda haka da Allah ya tashi sai ya jingina laifin gaba ɗaya a tare da su, sai ya ce fa aqaruha sai suka soke ta, anan kuma sai ya ce fa aqar sai ya soke ta. Anan yana nufin wanda ya je aikin ya zartar da abin, a can kuma ana nufin cewa sun yi tarayya da shi wajen shawara ɗin, don haka kamar sun yi tarayya da shi wajen zartarwa. To shi ne Allah ya ce fa kaifa kana azabi wa nuzur, fa kaifa kana azabi, yaya azabata ta kasance, yaya kuma gargaɗina ya kasance. Wannan tambaya kamar waccan da ta wuce ce a cikin kissar Adawa, ba a faɗa maka azabar ba, amma ana maka tambaya don a jawo hankalinka, kana so ka san yaya azabar ta kasance, tunda kana so ka ansa wannan tambayar, to sai ka saurari abin da Allah zai faɗa. Wannan mutum da ya kashe, malaman tafsiri suna cewa sunan shi Kudaru, na ji wasu suna karanta shi bitashdid Kudaru, ba daidai ba ne, Kudaru bitakhfif haka ke karantawa, kamar yadda za ka gani a cikin littafin At-Tahrir wa At-Tanwir na Ibn Ashur, ya yi zabtin suna ɗin, ba Kudaru ake cewa ba, Kudaru. Ibn Salif shi ne shugaban ‘yan daba ɗin da ya ce shi zai ɗauki wannan nauyi ɗin. Imamun Nasa’i da Imamu Ahmad da Tahawi sun ruwaito hadisi, Imamun Nasa’i a cikin littafin As-Sunanul Kubra ko kuma Khasa’isu Ali, Imamu Tahawi a cikin littafinsa Mushkilul Athar, Imamu Ahmad a cikin littafinsa Musnad daga Ammar ibn Yasir, ce wata rana su biyu sun fita shi da Sayyidina Ali, Ammar ibn Yasir da Sayyidina Ali Allah ya kara musu yarda, ce sun fita suka je wajen a Ghazwatu Dhil Ashira, akwai wani yaƙi da aka yi ake kira Ghazwatu Dhil Ashira, sai suka bi ta wajen wata kabila, kabilar Bani Mudlaj, sai suka ga kabilar Bani Mudlaj suna yin wasu abubuwa waɗanda suke da ban sha'awa haka, sai suka ce mu je mu ga irin abin da suke yi. Suka je wajensu, daga nan sai suka rabu da su, suka dawo suka kwanta gindin wata bishiya, bacci sai ya ɗauke su, ƙura ta taso ta bice su. Bayan ƙura ta bice su suna bacci, sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo, sai ya taɓa su, sai suka tashi firgigin, sai suka ga manzo sallallahu alaihi wasallam tsaye a kansu. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya dubi sayyidina Ali ya ce, ya Aba Turab, ala uhaddithukuma bi ashqan nasi rajulaini? Qulna bala ya Rasulullah. Qala Uhaymir Thamut alladhi aqara an-naqa walladhi yadribuka ala hadhihi hatta tabtalla hadhihi min ad-dam. Zalla yace, ya Aba Turab, ya kai ma'abocin ƙasa, ya kai baban ƙasa, kamar alkunya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa sayyidina Ali, Abu Turab, aga shi duk kura ta rufe shi, ya Aba Turab, yace ba zan ba ku labarin mutanen da suka fi kowa shakawa ba, tsiya da shakiyanci, mutane biyu. Suka ce, ya Rasulullahi, ka gaya mana su waye suka fi kowa shakiyanci da tsiya. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce, Uhaymiru Thamud, Larabawa suna kiran shi wannan, suna masa lakabi da Uhaymiru, a ce Qudar ibn Salif Uhaymiru Thamud, haka suke masa lakabi da Uhaymir. Tayi ko yana da jaffata sosai, yana da fari sosai, shi yasa suke masa lakabi da haka. Yace, to wannan mutum, wannan kasurgumin dandabar na Samudawa, alladhi aqara an-naqa, wanda ya soke wannan taguwa da Allah madaukakin sarki ya bawa Annabi Salihu a matsayin mu'jiza, sannan wanda yafi kowa tsiya cikin mutane kuma shine wanda zai sare ka akanka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kansa yadda Ali, wanda zai sari nan, ya nuna kansa ke wanda zai sari nan har wannan ta jike da jini, yana nufi gemun sayyidina Ali. Kaga nan akwai ishara zuwa ga cewa sayyidina Ali sai ya mutu maktula, zai mutu ta hanyar kisa. Manzo Allah ya nuna masa cewa wanda suka fi kowa tsiya da wanda ya kashe Naqatu Salih, da kuma wanda zai sari nan din nan, ya nuna tsakiyar kan sayyidina Ali, yace har wannan ta jike, ya nuna gemun sayyidina Ali. To haka kuwa Abdurrahman ibn Muljim ya sari sayyidina Ali ya kashe shi. Saboda haka ya zama ashqan nasi bi hadha alhadith, wannan hadisi ne sahih. Allah madaukakin sarki yace, inna arsalna alaihim sayhatan wahida, mun aiko musu wata ƙara ce guda ɗaya. Sayhatan tana nufin ɗaya ɗin, amma sai Allah ya ƙarfafa ta da wahida, zai nuna maka ba wai ƙara ba ce wacce take ta nahiyoyi da dama, a yi ta wata ta gabas, wata ta yamma, wata ta kudu, wata ta arewa, a ƙara ci ƙwaya ɗaya da Allah ya sako. Fakanu ka hashimil muhtadir, inda nan sai suka zama kamar diddigaggen kalmami na mai shinge, wanda zai yi shinge ya tara kara, yana aiki kalmamin da yake zubewa, yana diddigewa, koko ya tara wa dabbobinsa abinci, sun ci wannan abinci, sun tattake wani ya riddige, to haka Allah ya maida su ta hanyar wannan ƙara. Ka hashimil muhtadir, ko dai alhashim din da al-shajaril yabis, wanda yake amfani da shi yana ƙoƙarin yin shinge, wani yana tattake wani karmamin kuma yana faffashewa, yana riddigewa, to haka Allah ya maida su. Ko kuma karmamin da zai tara da ciyawa ya ba wa dabbobi, bayan sun ci sun koshi su tattake sauran su yi rududdugu da ita, to haka Allah ya yi waɗannan mutane. shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama in yazo wucewa ta inda aka halaka su gurin yana nan in yazo wucewa gurin yakan hana sahabbansa su wuce haka nan ba tare da izina ba an zo ta gurin sahabbai sun ebi ruwan gurin sun dauki tukwanen da suka samu a gurin sun samu abin nan nama sun zuba suna dahuwarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ce su barar da wannan abin da suke dafawa wannan guri ne da Allah ya azabta muta ya azabta wata al'umma ba alheri a gurin ba alheri a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kowa ya sa rigarsa ya rufe kansa haka manzo Allah ya yasa taguwarsa ya rufe kansa yace da sahabbansa la tadkhulu ala ha'ula'il mu'adhdhabina illa an takunu bakina fa in lam takunu bakina fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma asabahum kada ku shiga ta gurin waɗannan mutanen da suke Allah ya musu azaba sai dai idan za ku shiga kuna kuka idan ba za ku kuka ba to kar ku shiga yawanci waɗanda suke da ɗan abin hannunsu in suka je umara sukan yi shauƙin a kai su wannan guri su gani yana nan ana babu dai ba wanda ya je gida a gurin wani ɗan bala'i ne zai je gida a gurin ba wanda ya je gida a gurin an yi shinge an kare gurin to mutane sukan je ziyara a yanzu gurin ana kiran shi al'ula ƙarƙashin wani guri wani gari da ake kira al'ula to a ƙarƙashin garin ne abin nan din yake to mutanenmu sukan zuwa su tara mota su ce sai sun je to ka dai ji abin da manzo Allah ya ce ba a ce ka je ba amma la tadkhulu ala ha'ula'il mu'adhdhabina illa wa antum ba ku shiga kuna zubar da hawaye ku dau izina in ba haka ba irin abin da ya same su na bala'i zai iya auka muku shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a aikin hajji idan ya zo wadil muhassir tsakanin muzdalifa ka fita daga muzdalifa baka shigo mina ba nan ne wadil muhassir tazarar da take tsakanin muzdalifa da mina to anan ne aka halaka ashabul fili annabi in ya zo gurin da sassarfa yake wucewa ba a tafiya a hankali yanzu kuma har kwana muke a gurin wallahi mutum sai ya shimfiɗa ya yi baccinsa a gurin a guje manzo Allah da sassarfa haka yake wuce gurin to shine manzo Allah shine Allah madaukakin sarki yake cewa wala qad yassarna alqur'ana lidhikr haqiqa mun hura alqur'ani lidhikri don tuntuntuni dan wa'azi dan fadakarwa fa hal min mudakkir shin ko akwai wanda yake mai wa'azantuwa akwai wanda irin waɗannan kissoshi suke narka masa zuciya ya ji zuciyarsa ta narke ta karaya ya san cewa al'amarin Allah ba abun wasa bane ya san cewa narkon Allah idan ya zo babu mai kare shi babu wanda ya isa ya tsaya masa babu abin da zai masa maganinsa dukiyarsa mulkinsa jama'arsa ƙarfinsa duk ba za su kare shi ba akwai waɗannan batuttuka na Ubangiji da tunatarwa ta Ubangiji kan sanya su su wa'azantu zuciyarsu ta yi sanyi su koma ga Allah su san matsayinsu a wannan duniya cewa Allah maɗaukakin sarki ya halicce su ne domin su san wane ne shi menene yake bukata a wajensu menene za su yi daidai menene za su yi ba daidai ba shin akwai wanda zai zama haka Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin waɗanda suke masu wa'azantuwa masu jin magana su yi aiki da magana mafi inganci mafi kyau mafi nagarta daga cikinta صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ومسلمي زاسي من هقولي ba zan samu damar amsa tambayoyi ba a wannan dare, saboda daga tafiya muka dawo mun je Sokoto kusan karfe 6 muka iso nan gari karfe 6 na yamma din nan. Saboda haka a gaje nake, ba zan samu damar amsa tambayoyi ba sai sati mai zuwa insha Allah ta'ala. Tambayoyin da aka rubuto suna wajena insha Allah sati mai zuwa da su zamu fara a yayin da muka zo lokacin amsa tambaya. Allah madaukakin sarki ya mana jagora, ya mana gabdakatar, ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya, ƙarya ce ba mu ikon faɗa da ita, ba mu ikon kauce mata. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.